بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan wuri mai albarka, masallacin babban malaminmu Sheikh Kabiru Ahmad da ke nan makarahu ta cikin garin Azare. Muna fatan Allah ya ji kan malam ya gafarta masa. Mun haɗu domin yin tafsirin Alƙur'ani mai girma, gurgurdan fahimta. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu wajen faɗin abin da yake daidai tare da kuma aikata abin da yake daidai. To, a karatu da ya gabata mun dan zo kusan, to mun ƙara suratul Fatiha ne ko da sauraro? Mun ƙare? To, ala yata hal ajiya an ƙare din. Sai zama za mu tashi kai tsaye suratul Baqara insha Allahu ta'ala. A yau 12 ko ga watan Rajab, ziran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1445, wanda ya daidai da 24 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Na'am. Suratul Baqara.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
نعم. wannan sura da zamu tashi a yau tana ce mata suratul baqara, kamar da Hausa ya mutai tana nufin surar saniya, saboda a cikin can za mu samu wani wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin wasu mutane da Allah ya umarce su su yanka saniya. To, sai aka kira sura din da suna suratul baqara. To, wannan sura ta al-baqara tana da falala matuƙa ƙwarai da gaske. Annabin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi yana cewa ku yi riƙo da suratul baqara, a haddace ta, fa inna hifdaha baraka, domin haddace suratul baqara akwai albarka a cikinsa, watarkuha hasara, a cikin haddace ta kuma akwai baƙin ciki, akwai asara ga duk wanda bai haddace ta ba. Wala yastati'uha al-batala, bokaye su ne al-batala, ba za su iya da ita ba, ko kuma dai ba za su iya da duk wanda ya haddace ta ba. In Allah ya taimake ka ka haddace suratul baqara, insha Allahu babban ƙwaro ma ka fi ƙarfinsa, bare ƙaramin ƙwaro. Haka nan shi kuma ƙaramin ƙwaro da babban ƙwaro, in dai ɗan iska ne ba zai iya haddace suratul baqara ba.
to kai kokari ka dage da Allah ka haddace wannan sura insha Allah tare da kuma kokarin aiki da abin da ke cikin ta. Akwai wani bawan Allah a garin nan da ake wallahi labari kwanan nan, wani ya zo yana son yarinya kuma yarinyar a gaban sa take, yace to ya amince zai bashi, amma dai sharadi na farko shine ya haddace suratul baqara. To daga nan sai aka yi ta maganganu kuma ustaz yayi matsayin wannan haddadin, za a samu lada ko ba za a samu ba, ya kyauta ko bai kyauta ba, aka yi ta sharhi da yace shi ba komai bane, ko ya masa haka ne don ya zaburar da shi wajen haddan alqur'ani. Don haka dai gaskiya sharadi na farko ina son ta sai ya haddace suratul baqara, sai to masha Allah, Allah ya sa ya don Allah. Suratul baqara, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la taj'alu buyutakum maqabir, kada kuma yadda gidajenku su zamo makabarta wajen biso. Fa inna ash-shaytana la yadkhulu baytun tuqra'u fihi suratul baqara, domin lalle shaytan baya shiga gidan da ake karanta suratul baqara. Indai kana karanta suratul baqara a gida, to shaytan ba zai shiga gidan ba, musamman duk bayan kwana uku da ya ce an karanta ta sau daya. Sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa game da suratul baqara da wacce take biye da ita suratul ali imran, yake cewa yu'ta bil qur'ani yawmal qiyama, za a zo da alqur'ani ranar alqiyama, tuqaddimuhu suratul baqara wa ali imrana, wanda za su jagoranci alqur'ani a ranar alqiyama sune suratul baqara da suratul ali imrana. Tuhajjani an sahibihima, za su zo suna kokarin jayayya da ma'abutansu, ga qur'ani ga masu karanta alqur'ani. To suratul baqara da ali imran su ne a gaba, suna neman duk wanda ke karanta su su cece shi a wannan rana. Sai kaga mutum ba zai wasa ba ko, yanzu zaka ce duk wanda yayi degree a wani course, a faɗi course mai wahala, electrical engineering, medical engineering, mechanical kai ko wani abun nan, kwa ce medicine and surgery, duk wanda ya karanta daga nan zuwa shekara 10 guarantee ga automatic appointment a NNPC. Ya kake zamani akwai competition, jami'o'i sai sun kasa. Annabi sai ya ce ku karanta suratul baqara, domin shaytan baya shiga gidan da ake karanta suratul baqara. Kuma ya ce ranar alqiyama za a zo da alqur'ani da ma'abutan alqur'ani. Suratul baqara da ali imran suke jagoranta, suna jayayya wajen ceton duk wanda yake karanta su a nan duniya, yake aiki da abin da suke karantarwa. To kaga yanzu ya kamata ai competition a nan fiye da wancan, domin yana kamar appointment din aljanna yafi na NNPC fa. Ba na tunanin ma za a yi comparing ko, yawwa. To Allah ya datar da mu. A cikin suratul baqara akwai aya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab, wanda yake ce ya abul mundir atadri ayya suratin ayya ayatin a'zamu min alqur'ani ma'ak, shin ka san wata aya ce tafi girma a cikin alqur'anin da ke tare da kai? Wudan bakin sai ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, annabi sai ya buga kirjinsa kuwa ya tabbatar masa da cewa hakan ne. Duk alqur'ani ba ayar da ta kai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum falala, ai girma, tana da falaloli kuma da yawa wanda sai mun zo kai insha Allah ta'ala. Sannan ita wannan sura ta suratul baqara akwai ayoyi guda biyu a karshenta, sune ina ga amanar rasuli bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, har zuwa karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a bi ayataini min akhir suratul baqara fi lailatin kafatahu, duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu a cikin dare na karshen suratul baqara to sun isar masa. Me ma'anar sun isar masa? Imam an-Nawawi ya ce ko dai sun isar masa daga qiyamul layli, ko bai yi ba zai samu ladar kaman yayi, ko kuma dai sun isar masa daga duk wani abin da zai cutar da shi, duk wani karamin kwaro da babban kwaron da yazo kusa da kai, in dai ka karanta su yana ganin ka zai juya, kafi karfin sa ka gagare shi. Amalar rasulu, idan ka zo kwanciya kar kai wasa da wannan. To muna fata Allah ya taimake mu. To zaka ce wannan sura ta suratul baqara ita ce ta biyu al-safi na suratul fatiha ta zama sura ta farko a cikin alqur'ani, suratul baqara ta zama ita ce sura ta biyu, wanda kuma sura ce madaniyya, an saukar da ita bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina. Ita wannan sura ta suratul baqara kusan mafi yawan ayoyinta ko farko, ita ce farko farkon abinda ta sauka a cikin alqur'ani lokacin da aka koma garin Madina, sai wasu ayoyi kaɗan ne ba farko farko ba, su sun tafi can ƙarshe ƙarshe, wanda kusan aya ta karshe wara ta sauka cikin alqur'ani da yawan malamai suna tafiya kan ita ce fadin Allah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu yawman ku ji tsoron wani wuni turja'una fihi ila Allah wanda a wannan wunin za a maida ku zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sa'annan a saka wa kowace rai da abin da ta aikata ba tare da an zalunci kowa ba to wannan rana abin tsoro ne to tana cikin suratul baqara ita ce aya ta karshe da ta sauka cikin alqur'ani sannan da ayoyi da suke magana akan riba innal ladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu minal masi dalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu ar-riba su ma suna daga cikin ayoyi na karshe karshen da suka sauka a cikin alqur'ani gaba daya to muna fatan Allah ya datar da mu wajen aiki da suratul baqara wadansu daga cikin magabata suna cewa suratul baqara tana dauke da khabar labarai guda dubu tana dauke da umurni guda dubu tana dauke da insha'i guda dubu tana dauke da kuma hani guda dubu ta fara da alif lam mim alifun da lamun da mimun akwai maganganun malamai da yawa akan su amma dai duk inda ka je ka dawo da zaka ce Allahu alam ka samu a kanka sauki tunda shine abin da manyan sahabban nan guda hudu al-khulafa'ur rashidin suka faɗa Abubakar da Umar da Usman da Ali Allah ya kare yadda gare su sun ce lalle a cikin alqur'ani akwai abin da Allah ya keɓanci kansa da sanin ma'anan abin da ke ciki daga ciki kuma sun ce akwai waɗannan al-huruful muqatta'a daga cikin su akwai wannan alif lam mim amma wasu daga cikin magabata kuma sun fassara alif lam mim din sai dai kuma su ma sun sha bamban wajen fassara din akwai wanda suke gani irin su Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda gare shi suka ce idan aka ce alif lam mim yana nufin ana Allahu a'lam alifun na nufin ana lamun na nufin Allahu mimun na nufin a'lam don haka ni ne Allah nafi kowa sani idan aka ce alif lam ra yana nufin ana Allahu ara alifun na nufin ana lamun na nufin Allah ra'un kuma na nufin ara ni ne Allah wanda nake gani yace idan an ce alif lam mim sad yana nufin ana Allahu ufassil alifun ana lamun Allah sadun ufassil ni nake bayanin abubuwa dalla dalla a wani waje kuma Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ya kare yadda a gare su yace waɗannan huruful muqatta'a sunaye ne suke nufi daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kowane harafi yana nuni akan wani suna daga cikin sunayen Allah idan an ce alif lam mim alifun yana nufin Allahu lamun yana nufin al-latifu sunan Allah sannan mimun kuma yana nufin al-majid wanda yake shi ma sunan Allah ne haka dai a wani waje kuma yake ce da aka ce alif lam mim yace sunayen Allah da ake kira asma'ullahil a'zam sunayen Allah mafiya girma sun ginu ne akan waɗannan kalmomi da suke zuwa a farkon alqur'ani sai dai mutane ba su san yanda za su hada su ba da waɗancan sunayen ba Allah ya keɓu da ilimin sanin yanda za a hada su to idan muka dauki wannan fasara dai ya zo daga babban sahabi wanda yake kuma masani ne na alqur'ani Abdullahi dan Abbas waɗansu kuma suna cewa alif lam mim da sauran irin wayannan gabaɗayansu sunaye ne na alqur'ani shi karan kansa wasu kuma suka ce a sunaye ne na waɗansu surori daga cikin surorin alqur'ani har ma suka ce Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi kulli yawmi fi sa'i fi kulli yawmi sabahi yawmi aljum'a alif lam mim as-sajada wa hal ata 'ala al-insani hina min ad-dahr suka ce duk safiyar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alif lam mim as-sajada kamar yace alif lam mim suratu sajada kenan za ka bar alif lam mim din suna ne na as-sajada din annabi kuma yace hal ata 'ala al-insani hina min ad-dahr za ka suke ganin suna ne daga cikin surori na alqur'ani mai girma wayansu dai sun yi ta bayanai dai daban-daban amma idan muka je muka dawo dama tun farko ina ga a cikin mukaddima mun fada cewa Abdullahi dan Abbas ya kasa alqur'ani kashi hudu yace akwai kashin da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya barwa kansa sanin ma'anar wajen akwai kuma inda malamai suke iya sani, akwai inda duk wanda ya iya larabci na iya sani, akwai inda kuma kusan kowa ma ba wani uzuri ya kai ya sani. To wannan alif lam mim da irinsu suna daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake bu da sanin ma'anar waɗannan harufa din. To idan muka dawo kuma za mu samu al-istiqra, bibiya na al-Qur'ani yana nuna wata fassara daga cikin fassarorin da suka yi cewa waɗannan harufa kaɗan ne daga cikin harufan da Larabawa ke amfani da su. Al-huruful hijaiyya guda nawa ne? Guda 29 ko 28. To sai suka ce ka kirga da lam alif ko bai ciki, sai suka ce waɗannan al-huruful muqatta'a idan mun dube su a cikin al-Qur'ani ba tare da maimai ba za mu samu guda 14 ne. To kamar yanzu an kalubalanci Larabawa, Qur'anin nan an gina shi ne daga waɗannan harufa alifun lamun mimun alifun lamun ra'un alifun lamun mimun sadun, wanda su ne harufan da kuke rubutu da su a yarenku na Larabci. Idan kun isa ku haɗa harufa irin waɗannan ku zo da kwatankwacin irin Al-Qur'ani din. Shi yasa an musu a Makka kuma an dawo an musu a Madina, amma ba su iya sun amsa wannan kalubale din ba. Kamar yadda kuma lallai idan mun dubi Al-Qur'ani za mu ga duk inda aka zo da irin waɗannan su al-huruful muqatta'a za mu ga ana zuwa da su bayan su kuma kai tsaye sai a kawo da magana akan Al-Qur'ani. Kamar yadda za mu ga sun zo ɗaya-ɗaya ku, sun zo kuma biyu-biyu, sun zo uku-uku, sun zo huɗu-huɗu, sun zo biyar-biyar ko? Ina ga ba su wuce guda biyar ba. Za ka ce to duk kalma ta Larabci kuma ba ta wuce harufa guda biyar. In dai kalma ce ba tare da an ƙara mata komai ba, to harufanta ba sa wuce guda biyar. To an zo da guda ɗaya in kun isa ku zo da irinsa, an zo da guda biyu in kun isa ku zo da irinsa, an zo da guda uku in kun isa ku zo da irinsa, an zo da guda hudu in kun isa ku zo da irinsa, an zo da guda biyar in kun isa ku zo da irinsa. In ba ku iya ba to ba za ku iya ba kenan. Kaga daga cikin na ɗaya akwai irinsu nun wal qalami wa ma yasturun, akwai irinsu qaf wal qur'anil majid, akwai irin su sad wal qur'ani dhikr. Idan irin su bibbi kuma ga suna irin su hamim tanzilu kitabi minallahi alazizil hakim, hamim tanzilu minar rahmanir rahim, ga suna hamim din nan da yawa. Ga irin su taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Idan ana magana akan guda uku uku, alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi, alif lam mim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin, alif lam ra da sauran irin wayannan, tasim mim duk guda uku uku ne. Idan aka je guda hudu hudu zaka samu da su alif lam mim sad da guda hudu. Idan ka je guda biyar zaka samu irin su kaf ha ya ain sad dukkan rahmatu rabbika abduhu zakariya, wayannan sun girne akan guda biyar. To idan da za mu dan bi su koda ba duka ba, alaran ma idan ya dan kawo mana kadan daga cikin su za mu ga kusan mafi yawan su idan suka zo zaka ga a gaban su kuma an ambata su alƙi. Don ya tabbatar ma da cewa kalubalantar Larabawa ake yi cewa Al-Qur'ani ya ginu ne da wayannan harufa, idan kun isa ku ma ku kawo irin su wanda yake daidai Al-Qur'ani din. Wanda muka fara daga na farko mu dan bi su koda kaɗan daga ciki mu kawo mai daidai kun da duk da na dan kawo su daga ciki duka in mun bi su zama ƙarshen su ana magana akan littafin Allah subhanahu wataala. Mu fara da farko alif lam mim zalikal kitabu
rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la ghaiba fihi
Ali Imran.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
أعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل
uhkimat ayatuhu
kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir
Yunus
bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tanzilul kitabi minallahil azizil hakim
kada an tabi cancan ma mu dan je mu raba can taha
billahir rahmanir rahim taha ma anzalna alayka ma anzalna alayka alkitaba
alayka alqur'ana
ma anzalna alayka alqur'ana litashqa
min je tasir syu'ara
billahir rahmanir rahim
syu'ara tasir
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
نملي
بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين
رحمة جسد
بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر
حاميم دوكي غدا ديا cikin
su Bismillahir Rahmanir Rahim حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
قاف
قاف والقرآن المجيد
kun ga duk wayannan surori da mallan ya karanta suna farawa ne da wayannan al-huruful muqatta'a amma dukkan su zaka ji kuma suna biyo baya da ambaton al-Qur'ani Alif Lam Mim sai ka ce zalikal kitabu wancan littafi alkitab kaga qur'ani yake nufi Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba kaga alkitabu ya biyo Alif Lam Mim Sad sai ka ce kitabun hukimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir haka idan ka bi su ka duk haka zaka samu za a kawo ko alqur'ani ko alkitab taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa haka dai duk idan ka bi zaka samu ana kawo sunan alqur'ani a gaba domin a nuna ma cewa alqur'anin nan lalle daga Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma an saukar da shi ne da yaren larabci da irin harufan da larabawa ke amfani da su wajen zancen su amma lalle ba za su iya kawo kwatankwacin irin sa ba kun ba su iya sun kawo din ba don haka dai kawai sai mu bari kamar yadda suka bari alif lam mim Allah shi ya san abin da ke nufi da wayannan harufa amma lalle harufa ne na larabci kuma ya kalubalanci larabawa da su kawo kwatankwacin irin su ba su kuma iya sun kawo ba daga nan sai aka ce zalikal kitabu wancan littafi lafazin zalika suna ce masa ismul ishara suna ne da ake nuni da shi amma ana nuna abin da yake nesa kamar idan ka ce haza wannan zalika wancan zalikuma wayancan guda biyu hazani wayannan guda biyu hazihi wannan guda ɗaya ta mace hatani wayancan guda biyu mata haka dai malaman nawo sai su karasa in sun zo da rasul larabci to zalika yana nuna abin da yake nesa to anan sai aka ce zalikal kitabu wancan littafi to anan sai suka ce zalika ko dai ya zama yana nufin ma'anan haza domin ana samun tanawo wani lokaci haza ya zo da ma'anan zalika sannan zalika kuma ya zo da ma'anan haza ana samun wannan a cikin alqur'ani zalikum hukmullahi yahkumu bainakum zalikum hukmullahi ya nufin wannan hukunci ne na Allah ba na nufin wancan hukunci ne na Allah ba wannan hukunci ne na Allah to shi ma zalika nan sai zamo zalikal kitabu bi ma'ana hazal kitabu wannan littafi la rayba fihi babu kokonto a cikin sa ko kuma dai zamo zalika yana nan a ma'anar sa zalikal kitabu wancan littafi to cewa wancan littafi sai ya zamo kuma da aka ce wancan wanne kenan tunda baya gabanka an ce wancan ana bukatan akai ka inda zaka gano wanne ne wancan din to anan kuma sai suka yi ta sabani akwai wayanda maganganun da suna da dalilan da ke goyon bayan su, akwai wayanda kuma maganganu da yake kai wanda dai an ambata su, wayansu suna ganin wannan zalikan wai yana komawa ne kan at-taura da linjila, zalikal kitabu wancan littafi na at-taura la raiba fihi, zalikal kitabu wancan littafi na linjila la raiba fihi, zalikal kitabu wancan littafin da muka saukar maka lokacin da kake Makka da muka ce inna sanulqi alayka qawlan saqila shine wanda la raiba fihi, zalikal kitabu wancan littafi da ke sama wanda ba a gama saukar da shi ba la raiba fihi, zalikal kitabu wancan littafin da muka saukar maka a Makka da kuma wanda muke saukar maka a yanzu la raiba fihi, zalikal kitabu suka yi tafassara shi da irin wayannan ma'anoni din, wayansu kuma suka ce muje ma a zalika yana nufin wancan, amma kuma gashi nan a gaban mu kamar na nuna maka gashi nan a gabanka, amma kafin ka rike shi rikon da ya kamata sai ka yi tafiya mai nisa, don haka sai a nuna maka shi can a nesa don kai tunanin cewa lalle abun fa yana bukatan dagewa da shiryawa na musamman. Zalikal kitabu wayansu ma suka ce zalikal kitabu yana komawa kan ihdinas siratal mustaqim, tunda a can kayi addu'a ihdinas siratal